أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقرأ هذا مو أريد وأن الرانا تلاربا takwas ga watan Ramadan shekara ta 2047 wanda ya je da 25 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba a wannan wata mai alfarma muna gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna ne dan a aya ta 76 mala ya karanta mana har zuwa aya ta 79. Allah ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu, waɗannan Yahudawa sun kasance idan sun halda wanda suka yi imani kalu sai su ce masu amanna bi imani. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, amma idan suka je suka kebe sashin su zuwa ga sashi kalu sai su ce atuhaddithunahum, shin kuna tattaunawa da su ne bima fatahallahu alaikum, da abinda ubangiji ya muku fatahi a baya. Li yuhajjukum bihi inda rabbikum, salar su je su yi kafa hujja da akan abin da kuke gaya musu wajen ubangijinku, su ce kun san gaskiya kun take. Afala ta aqilun, ba ku hankalta ba. Awala ya'lamuna, ubangiji ya ce sun ba su da masaniya ne. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, cewa ubangiji ya san abin da suke asirtawa, ya san abin da suke bayyanarwa. Idan sun ki ba da shaida na gaskiyar annabtakan manzon Allah, wannan ba zai fushe su daga komi ba. Wa minhum, a cikinsu akwai ummiyuna, akwai uwaniyawa, la ya'lamuna alkitaba, wanda ba su san littafi ba. Illa amaniya, sai dai burace-burace da karerai. Wa inhum illa yadhunnun, su din ba komai suke ba sai zato. Fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim, azaba da banuwa ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu. Thumma yaquluna, sai su je suna cewa hadha min indillahi, wannan daga wajen ubangiji ne. Lashtaru bihi thamanan qalila, saboda su musanya da wannan abin da suka canza din wani farashi dan kankani na duniya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, azaba tabbata ya tabbata akan su, akan abin da hannunsu ya rubuta musu. Fawailul lahum mimma yaksibun, tur da abin da suke rubuta na abin da suke rubutawa wanda ba ubangiji yace su rubuta ba, sai su je su jingina ma ubangiji. je mu fara fassara wannan aya ta wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Idan suka je suka gamu da wato mu'minai, nan ana maganan wato mu'minai da suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka je suka hadu da su sai su ce musu mun yi imani. Wa idza qala ba'dhum ila ba'd, idan suka je suka kebe sashi zuwa ga sashi, mun yi magana akan hikima da ta sa Allah ta'ala bai yi amfani da lafazin ba'un ba, a ce qala bi ba'dihim, galibi kamata a ce qala bi shay'i ba qala ila shay'i ba. Muka ce wannan abin da yasa ubangiji ya faɗi wannan saboda yayi tabminin ma'anar al-insiraf wal-istima, saboda ana son ka fahimci cewa ba kawai ko da ba su gamu da waɗannan wanda suke son su yi munafuncin tare da su ba, to za su yi tashi su je su same su inda suke. Wani za ka ce ila khala ba'dhum ila ba'd, sai su je su kebe su tashi su wato sha wahala wajen su kebe da su. Yayin da suka kebe da su sai su ce musu atuhaddithunahum ma fataha Allahu alaikum, shin kuna ba su labarin abinda ubangiji ya wato ya muku fatahi ne a kansa? Wannan malamai wajen magana cewa wannan amanna, bayan sun yi ijimai akan cewa wannan ana magana akan Yahudawa ne da suke bayyanar da sabanin abin da suka wato binne mu'minai a cikin zuciyarsu. To sai dai malamai suna da tattaunawa akan ma'anar wannan cewa amanan da suke yi. Wannan ma'ana na muna magana cewa fadan Allah ta'ala nan da yake bada labarin waɗannan Yahudawa, yayin da suka gamu da mu'mini suke cewa amanna, malaman tafsiri sun yi mishi tafsiri guda biyu wanda kowane baya cin karo da juna. Wannan ana yana daga cikin abin da ake kira ittilafu at-tanawwu' ba ittilafu tabad ba, kamar da Ibn Taymiyyah yayin magana a cikin muqaddima na usulut tafsir din sa. Magana ta farko shine wato maganar malaman da suke cewa wannan wato ana magana akan wasu daga cikin ahlul kitabi Yahudawa inda suka bi tafarki na munafikai, suka bayyana da sabanin abin da suke bayyana ma mu'minai din, sun halda mu'minai a fuskar su sai sun yi imani. Amma idan sun juya wajen wato bibanat din su, wajen abokan su wanda suke iya fadan sirrinsu a wajen su, to su waɗannan wanda suke wato shugabannin su ne ko wanda suke bayyana musu sirrinsu, sai su fada musu suna masu zargin su cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum, yanzu abinda kuke kenan kuna ba su labarin fatahin da ubangiji ya muku. Su kuma sai su ba su munafikan sai su ba su amsa da cewa a'a, kawai muna musu izgilinci ne, muna kokarin musu dariya ne. Wannan riwayar a fasaran farko da muka fasara ina ayan da kuka ji a haka, wannan riwaya ce da ake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas, Abu Hatim ar-Razi, Ibn Abi Hatim ar-Razi da shi da Imam al-Tabari suke fitarwa da isnadin su zuwa ga Abu Rauq, Atiya ibn al-Harith al-Hamdani, daga Abu Hakim ibn Muzahim, daga Abdullahi dan Abbas. Duk da Abu Hakim ibn Muzahim bai saurari Abdullahi dan Abbas ba, amma ya da shawahid wanda in ka hada za su iya zama sun kara ma juna karfi. Akwai riwayar Abiyat al-Aufi yana fitar daga Abdullahi dan Abbas, kwatan kwacin wannan tafsirin shi ma ya da rauni, wanda duk ka hada za ka ka fahimci a wajen malamai wato tafsirin ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas. Kuma wannan shine maganar Abu al-Aliya da Mujahid da sauran malamai kan cewa wato munafunci suke musu, in suka zo su ce musu sun imani, ba za su nuna musu cewa ba daga sai suke ba, sai sun juya wajen waɗanda wato suke ƴan uwansu ne Yahudawa, sai su zarge su me yasa kuke ce musu kun imani, so kuke yi? Daga baya su ce ai ga sunan wanda suka san littafi masu ma sun yi imani da abin da manzo Allah ya zo da shi, shine wannan fatahin da ubangiji ke magana. To sai su ce ai ƙarya muke musu, wato muna musu izgilanci ne. Wannan shine fasaran farko da aka yi. Fasara ta biyu kuma da malamai suka yi shine nan da suke cewa in sun halda mu'minai cewa sun yi imani, abinda suke yi suna musu wani irin imani suke ba wanda Allah ta'ala ya shar'anta musu ba, cewa suke sun yi imani cewa shi annabi ne amma larabawa ba annabinsu ba. Wannan shine abinda su suke faɗa, cewa annabi ne na ummiyan mutane da Allah ta'ala ya aiko wa larabawa kadai amma banda su baki daya. Wannan shine riwaya da Imamu Muhammad ibn Ishaq sahibi al-Maghazi wasiya da ke ruwaitowa ta hanyar malaminsa Muhammad ibn Abi Muhammad daga Ikrima ko Sa'id ibn Jubayr daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa ai amanna amanna bi sahibikum, mun imani da wannan wato manzon naku, walakinahu ilaykum khassa, sai dai mun yarda cewa annabinku ne ku kadai amma mu ba annabinmu ne ba. Wannan ɗaya daga cikin fasahohin da malamai suke faɗa kenan. Duk da wannan isnadi da ake rubuta daga Abdullahi dan Abbas akwai dan rauni tare da shi, kuma ya da shahid a cikin as-sahih wanda yake masa shaida daga hadisin Ibn Sayyad. Ibn Sayyad wani yaro ne bayahudi wanda ya rika yin wasu 'yan gane-gane, har ma ya rika yin da'awan cewa shi kansa shi ma annabin ne. To wata ana maza Allah saboda ya bayyana da asalin ɗabi'ansa. Kamar da wannan hadisin ya tabbata ta hanyar dama, ta hanyar Ibn Umar, ta hanyar Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri, ta hanyar Jabir da sauran malamai. To idan aka je aka rubuta as-sahih, akwai riwaya da ake ruwaitowa, riwaya Abdullahi da Umar, wanda Salim ɗansa da shi da Nafi' Mawla Ibn Umar suke ruwaitowa daga babansu Ibn Umar, cewa manzo Allah ta'ala ya je ya sami shi wannan Ibn Sayyad din, sai yake ce masa atashhadu anni rasulullah, ka yarda cewa ni manzon Allah ne? Sai ce, sai ya kalle shi ya jim kaɗan, sai ce a'a, ashhadu annaka rasulul ummiyin, ni dai na yarda cewa kai annabi larabawa wanda ba sai rubutu ka tuba. To kaga wannan fasalin Abdullahi ibn Abbas yayi daidai, kamar yadda na faɗa wannan ikhtilaf ne tanawwu, wato sabani ne kawai na nau'antuwan dan a kokarin ga maka cewa wannan ya daga cikin fasara, ba wai ana maganar guda ɗaya shine daidai, ɗayan ba daidai ba, duk in ka haɗa zai zama daidai. Duka an samu a cikin Yahudawa wasu suna zuwa suna cewa yayi gaskiya, ya sun yi imani, amma sun koma kuma su ce ƙarya suke yi. An samu wannan, kuma an samu a cikin su wasu masu cewa shi annabin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga Larabawa kadai, ko mu ba a jim kadan wato lokuta da suka dan shude a Najeriya nan, ai akwai waɗanda suka tafi dan wannan maganganu a ce magajin fata, suka ce su sun yarda cewa manzo Allah, kusan ma galibi ɗin su share reformers din nan wanda suke jin cewa wato annabi ya zo da wasu abubuwa da ya kamata a yabe shi a kansa, galibi suna cewa sun yi imani da manzon Allah, amma ba yayin da ake cewa zuwa ga mutane baki daya ba, sun ce sun yi imani sai dai su suna jiran annabi a aiko musu baƙin fata su ba. To kaga wanzu wannan ai ba za a aikata su ba, inda ya kamata su shiga cikin Qur'ani su ga inda aka yi magana cewa an aiko annabi ne zuwa ga wato bayi baki daya. Allah ta'ala ya ce atuhadithuhum bima fataha Allahu alaykum, su munafikan ko kuma manyan shugabannin nan suke gaya musu cewa kuna labarta musu abinda Ubangiji ya muku fatahi ne. Lafazin al-fathu, kamar da muka faɗa jiya, al-fathu yana nufin ko dai an-nasr ko dai al-qada'u ko al-hukm. An-nasr shi ne nasara, Ubangiji ya baka nasara, fataha Allahu alayka, wato Ubangiji ya baka nasara kenan, ko kuma yana maganan wato al-hukm wato hukunci ko alƙalanci, daga nan ake cewa al-fattah, sunan Ubangiji ne Abdul Fattah, ya sa suna a haka. To wani lokaci kuma ana samu kaga an itlaƙe shi lafazin al-fath nan ana maganan ilimi, saboda me? Saboda hukunci da alƙalanci ba shi ba sai da ilimi. Wani lokaci kai an ce kawai wato fataha Allahu alayhi, wato ma'anahu alima, wato Ubangiji ya san da shi. Wajen bada itlaƙi na wato itlaƙin lazimin abu akan abu, in aka ce fataha Allahu alayya ay hakama wa a'lamani bi hukmihi, Ubangiji ya yi hukunci ya mun fatahi, wato ya sanar da kai hukuncin, ya kuma ya sanar da kai hukuncin da yayi, saboda ba shi wa a samu hukunci sai an sami ilimi dole, saboda wannan mulazama din yasa suke cewa haka. Ma'anar cewa atu hadithu bin ma fataha Allahu alaykum, za ku ga ban fassara shi na suke kina fassara shi ba, saboda shi ma malamai sun mashi fassara guda biyu. Fassaran farko shine wato kuna labata musu abinda Ubangiji yayi muku hukunci, yayi hukunci ne akan ku, yayi ba ku umarni cewa lallai idan kuka lalliski lokaci na annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to idan lokacin ya riske ku riske lokacin sa, to ku imani da shi, wannan shine hukunci da Ubangiji yayi, shine hakama Allahu alaihim, shine atu hadithunahum bima fataha Allahu alaikum ay ma hakama Allahu alaikum, kuna balabata musu ne abinda Ubangiji yayi hukunci akan ku, akan cewa lalle ya riƙe alƙawari, idan kuka riske manzon Allah to ku imani da shi. Haka kuke gaya musu sallan su je suna kafa muku hujja wajen Ubangiji daga baya, su ce ai gashi nan ma sun tuna wannan shaidan da kai da su ya Ubangiji, amma ba su bada wannan shaidan ba. Wannan shine fasaran farko da malamai suka yi. Imam Tabari da Imam Razi sun ruwaito da sanadin su zuwa ga Abu Rawa Qabiya ibn al-Harith al-Hamdani, daga Abu Haqq ibn Muzahim, daga Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas yana cewa ma fataha Allahu alaykum ay ma amarakum Allahu bihi, shine abinda Ubangiji ya ba ku umarni da shi. Fa yaqul al-akharuna, idan suka tambaye su wannan sai sauran sai su ce inna ma kunna nastahzi'u bihim wa nadhhak, yace ai kai izgilanci muke musu. Wannan shine wato fasaran farko da Abdullahi ibn Abbas yayi. Banda shi akwai riwaya da Ibn Ishaq yake ruwaitowa har ila yau dai, daga Ikrima, daga Sa'id ibn Jubair, daga Abdullahi ibn Abbas, cewa ga yanda suke faɗa musu cewa la tuhaddithu al-araba bi hadha, ku ne ga ba larabawa abinda a tauranku aka faɗa a cikin at-taura na siffan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar shi. Fa innakum kuntum tastaftihuna bihi alaihim, kun kasance kuna neman Ubangiji wato ya sanya wannan annabin ƙarshen zamani da aka faɗi gwaban falalolinsa a cikin at-taura, kuna neman Ubangiji ya aiko shi a cikinku ne. fakana minhu, amma ubangiji sai hukunci ya aiko shi a cikin larabawa. Saboda haka wato tunda an aiko shi a cikin su, ya zama wannan dalili ne sa ku hasa ku misa sada, dan haka ku je ku gaya musu haka. Wannan shine fasaran farko da fasaran da shi Abdullahi ibn Abbas ana yake fada. Sai Allah ta'ala ya saukar da aya, wai zalikal ladina amanu, wannan aya da kuka ji suna cewa to qiluna bi annahu nabiyyun, kuna zuwa wajen su kuna cewa ai annaban gaskiya ne. Wa qad alimtum annahu qad ukhidha lahu almithaq alaykum alhadi, kun san cewa ubangiji ya riga yayi alƙawari da ku bittiba'i akan cewa ku bi shi. Wa huwa yukhbiruhum annahu an-nabiyyu alladhi kunna nantadhiru wa najiduhu fi kitabina, gashi yana ba su, yana bada labari shi annabin cewa abinda muke fada a cikin littafin mu na cewa muna jira wani annabin ƙarshen zamani, to shi shine annabin. Ijhaduhu, da haka daga yanzu ku je ku daina zuwa kuna ce musu kun imani, ku je ku ce ku ba shi bane, ba shi bane aka sufanta. Wala taqiru lahum bihi, kar ku je ku yadda ku ce kun yadda da abinda aka fada. Wannan shine maganar jumhurin malamai fasan da suka yi ma wannan aya, cewa atuhadithuna bima fataha Allahu alaykum, wannan suna bada labarin cewa ne kuna san ubangiji ya kafa muku hujja ne, a kuna ba su labarin abinda duk ne kuka sani ba su suka sani ba. Wato kamar suna ganin abu da manzo Allah yake fada, dan dai su ma suna ba shi labari. In ba ba sa ba shi labari, kaga shikenan za su iya murus su ce su abin da yake fada ba gaskiya ne ba. To sai aka samu wasu daga cikin su, su kuma suna zuwa suna bada wannan shaidar, sai suke masa fada suke cewa dan me za ku bada shi wannan shaidar, so kuke su aje wajen ubangiji, bayan mu ba mu imani ba, aje wajen ubangiji ana cewa wato gashi mu ba mu shaida. Wannan shine fasalar su Abu al-Aliya da su Qatada, kuma shine fasalar su Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Wasu daga cikin malamai suka ce atuhadithu lahum bima fataha Allahu alaykum, wannan ana magana akan wanda suka yi imani ne bayan sun yi imani, da sai sun yi imani da gaskiya, sai suka je duk abinda manzo Allah ya faɗa, sai su ce aiko abinda manzo Allah ne yake faɗa, akwai irinsa a Taura. To su kuma wato musulmai suka dinga tare wannan abinda suke faɗa. To daga baya kuma cikin zalla sai aka samu wasu daga cikin sun yi birja. To da suka yi birja kuma sai suka je suna gaya musu cewa to ai daga yanzu ku daina gaya musu wannan maganganun da kuke gaya musu, saboda dama daga wajen ku ne suke samu wannan bayanai, za su kafa muku hujja wajen ubangiji. Wannan shi ma idan kullu za ku ga duk maganganun za su haɗe guda biyu, babu wani saɓani sosai, dukkan maganganun za su haɗe. A suke ce ƴan uwansu cewa atuhadithuna bima fataha Allahu alaykum, yanzu kuna labarta musu abinda ubangiji ya faɗa ne a cikin Tauran ku cewa shi ne annabin ƙarshen zamani, maimakon ku ɓoye. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, saboda su je su wato kafa muku hujja da wannan wajen ubangijinku. Nan wajen ubangijinku a nan da Allah ta'ala ya faɗa, wasu suka ce a nan wajen ubangijinku wajen tashi alƙiyama, idan aka tafi zai ce ya ubangiji mun shaida cewa waɗannan ahlul kitabu sun gaya mana sunan annabi Muhammadu, amma da annabin ya zo ne suka yi imani da shi. Wannan shi ne inda rabbikum. Wasu daga cikin malamai kuma suka fassara da cewa abinda ake magana a nan inda rabbikum wato shi ne wato su kafa mana hujja da shi a cikin abin da yake a inance a cikin littafansu. Shi ma dai wannan za a ga kowanne baya cin karo da juna. Tabbas a farko al'amari za a kafa musu hujja da abin da ya zo a cikin littafin sana a Taura ne, daga na kuma idan aka je wajen ubangiji shi ke na kuma wato sai ubangiji ya wato raba gaddama. Wato wannan in mun lura ku ga yanayin ɗabi'an Yahudawa yanda suke tsakaninsu da ba da shaida, kawai annabin Allah ya zo musu sai suka wato sa wato idan su toka, suka ce su sun ji musu gani ba, sun ji musu ji ba, kuma sun gani musu gani ba. Suka ce wato manzo Allah din abinda wato ya zo da shi na sufofi da sun san shi a cikin littafin su, wannan ba gaskiya ne ba. Shi yasa a wuraren da dama zaka ji a nan suratul baqara da sauran surori ubangiji yana ba da labarin cewa wato falamma ja'ahum ma arafu ka kafaru bihi, yayin da abinda suka sani ya zo musu to sai suka kafirce masa, suka ce su ba su yadda ba. A wasu ayoyi ubangiji na cewa alladhina atainahu alkitaba ya'rifuna wa kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, ubangiji ke cewa wasu daga cikin yahudawa wallahi sun san cewa wannan annabi gaskiya yake yi, kawai wasu daga cikin su ne suke boye gaskiya alhali suna sani. To kaga abin har ya kai ya kawo za su iya boye gaskiya irin wannan, sun san gaskiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma su boye su ce su ma hana ma wanda ke kokarin yake hankora ya je ya bayyana da wannan gaskiya din. To wannan yana nuna maka duk mutum mai irin wannan ɗabi'a to zai wahala ya imani, ba zai karkaba ta lokaci a kansa. Shi yasa ubangiji a can farkon aya yace yanzu kuna tsammanin waɗannan mutane su imani ne alhali suna boye irin wannan shaida. To wai me yasa Yahudawa suke boye wannan shaida din ne? Me yasa ba su su imani da manzon Allah? Me yasa kuma suke kokarin har su hana wato ƴan uwansu Yahudawa ba da wannan shaidan da aka san wannan shaidan tana cikin littafin su? Abubuwa ne da yawa, daga ciki akwai zaluncin su. Dama annabawansu wanda aka aiko su a cikin kabilansu ya suka kare da su, kamar da muka faɗa ba su da wani annabi irin annabi Musa ku duba ga ba kuma wani annabi da suka cutar irin annabi Musa Allah ta'ala a cikin Qur'ani yana faɗan cewa mu'minai yana musu kashe da cewa kar ku cutar annabi Musa kamar yadda mutanen kar ku cutar da wato kar ku zama kamar wanda suka cutar da annabi Musa yadda mutanen suka cutar da shi kaga yana wannan wannan gargadin to wannan zalincin nasu wannan shine babban abu na farko zalincin su da kuma hasada ubangiji ya faɗa mana cewa daga cikin abinda suke ma wannan mu'minan shine hasada tunda ba gashi me zai sa suke wai su sai da aiko annabi karshen zamani a cikin kabilan su kaga wannan akwai hasada dole ku ba ku san kwata kwata su wasu ku samu alkhairi wannan shine abinda ubangiji ya faɗa kuma anan gaba ubangiji zai ƙara faɗa mana wannan maganar alhasad banda shi kuma akwai kuma gurin cewa kar su rasa wato jagoranci da suke da shi a duniya na anda addini duk yayin da ake son wato a faɗi wasu ilimuka da suke da alaƙa da ubangiji za ga wajen ahli kitabi ake zuwa wajen ahli kitabi kuma wajen yahudawa to wannan sun yi za a aiko wani annabi da ake masa wayi kaga sun rasa wannan manzila wannan bigire din to sai ya zama wannan din ya zama dalilai da yasa suke ɓoye wannan wato shirin da ubangiji ya faɗa Allah ta'ala ya ce awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun sun ba su sani ba cewa Allah ta'ala ya san abinda suke asirtawa kuma ya san abinda suke bayyanarwa ubangiji anan baya buƙatar sai sun faɗi wannan shaidan saboda ya tabbatar da gaskiyar annabtakar annabinsa baya buƙatar haka kuma idan mu'minai suna buƙatar su ji sun ba da shaida amma ba su ba da shaida to wannan ba zai sa kuma ubangiji ya ƙi wato kimsa imani a cikin zukatan wannan mu'minan ba wannan shine abinda anan ubangiji yake faɗa kuma lallai ubangiji anan kaga da wannan aya yana faɗa musu cewa in kai lahira to zai gurfanar da su a gurfanai gabansa kuma ya taimake su ya tambaye su akan wannan shaida da wato ya riƙa a harshen annabawansu ubangiji ba su ɓoye ba shi duk wani abin da suka faɗa suka wato suka ɓoye ba kusan za ku ga a taurari yanzu duk an ciccire abu wasu nususu ƙarara da suke faɗan wato annabtakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ubangiji da sannu na tashi alƙiyama zai bayyana da wannan shaida din zai bayyana da wannan shaida din ko da wannan zai zama dalilin da zai sanya idan ma za su yi ƙarya ubangiji ya sa wato gabobin su yi magana Allah ta'ala kamar yadda ya faɗa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay to kaga ubangiji ya faɗi cewa wannan su ma zai sanya jikin su yi magana ba ma su ba to su ma lalle ba za su fita wannan ba ubangiji ya san duk abin da suke binnewa alimul ghaibi wash shahada wa huwa al-azizul hakim wannan duk ayoyi ne suke cewa ubangiji lallai yayin da aka ce tashi alkiyama to ba zai bar yahudawa da wannan kin ba da shirin da suka yi ba bayan ya dauki alkawari da su ya dauki alkawari a harsan annabawan su cewa in aka je wajen ubazala ya zo a lokacin su to lallai za su yi bada wannan shaida din amma kai ce sai ba su bada wannan shaida din ba shine Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin zai dabi'an su yace wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani a ce wadannan yahudawa akwai wasu wato uwaniyawa mutane ummiyun a shine nisba ce zuwa ga al'ummi ko umma ko dai nisba zuwa ga al'ummu ummu shine ita ce uwa shi yasa wato nace ba uwa nan mutum aka ce ba uwa nan mutum shine wanda yake wato da ɗabi'arsa da mahaifarsa ta haife shi to shi anan shi daga nan aka ce manzo Allah shi ma ummi aka ce kuma larabawa su ma ummiyai saboda sun kasance ba sa rubutu ba sa karatu wannan shine asalin ma'anar al'ummi alladhi la yaktubu wa la yaqra baya karatu baya rubutu wato Allah ta'ala shi da kansa ya kira annabin musulunci da wato ummi alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhawu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim wannan shi da kansa ubangiji anan kaga ya kira shi da ummi saboda haka in ka kira manzala da ummi wannan baka kaskantar da shi ba sai dai idan a zuciyarka kana son ka kaskantar da shi to amma me yasa ake kira manzala da ummi wato magana ce malamai suka yi ɗaya daga cikin maganganun da ake da shi shine abinda Imam Zajjaj yake faɗa a cikin ma'anul Qur'an ɗinsa yake cewa an kira shi da ummi nisba ce zuwa ga umma wato saboda wato manzala da shi da mutanansa suna kan halittarsu da ubangiji ya halicce su ba su koya ma kansu rubutu da karatu ba galibin su sai kaɗan daga cikinsu wannan shine maganar da shi Azzajjaj ya yi wasu daga cikin malamai suka ce a'a saboda an danganta shi zuwa ga mata saboda mata a wancan lokaci a cikin larabawa su suka fi kowa karancin karatu da rubutu sai aka danganta shi zuwa ga ummu wato ummuhu kenan wannan ɗaya da Imam Tabari ya faɗi wannan maganar wasu daga ciki suka ce a'a wannan nisba ce zuwa ga ummu saboda yana nan akan wato halittarsa, wanda wannan kuma ra'ayi yafi karfi. Maganar zakatin ne dai, amma dai shi ya danganta shi zuwa ga umma, amma ya kamata ce zuwa ga ummiyin, zuwa ga ummun, wannan shi yafi fitowa fili. To amma anan kaga su Yahudawa an riga an saba sani, sun san tsada ilimin littafi. To me yasa za a zaba Ubangiji ya zaba ya ce musu ummiyai, uwaniyawa a haka? Ubangiji ya ce musu ummiyai saboda dalilai guda biyu, shi ma da malamai suka faɗa. Na farko, saboda a cikinsu ana samun wanda su ma ba sa rubutu ba sa karatu, wannan shi ne Imam Tabari ya faɗa da isnadinsa zuwa ga Abdullahi ibn Mubarak, daga Sufyan al-Thawri, daga Mansur ibn al-Mu'tamir, daga Ibrahim ibn Zayd an-Nakhai. Ibrahim ibn Zayd an-Nakhai yake cewa saboda su ma ba sa karatu ba sa rubutu daga cikinsu, wanda kuma wannan shi ne maganar fasalan Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam. Wato ana maganar a cikinsu akwai ummiyai wanda suke uwaniyawa ne, ba su san Qur'ani ba, ba su san at-tauran ba, ba sa karatu ba sa rubutu. Abinda kawai suke yi shi ne kawai wato su dinga maimaita abinda wato malaman su ya gaya musu. Wannan shi ne fasalan farko da malamai suka yi. Kuma daga cikin abin da ke shaida ma wannan fasalan shi ne faɗin Allah Ta'ala da yake cewa la ya'lamu al-kitaba illa amani. Kaga la ya'lamu aybun sani ba, aka ce ummi shi aka ce kuma bai sani ba. Kaga kamar yana ƙara nuna maka cewa lafazin ummi din shi ne wanda ba shi da ilimi. To sai fasara na biyu da ake da wannan jumhurin malamai haka suka tafi, suka ce ummiyai da ake magana ana magana daga cikin guda wanda ba su iya karatu ba, su iya rubutu ba, sun tsaya ne akan abin da wato ake lakana musu daga cikin manyan shugabanninsu. To sai magana ta biyu shi ne magana wacce take ake rawaitowa daga Abdullahi ɗan Abbas da isnadi wanda yake mai rauni, wanda Abu Hurairah yake rawaitowa daga Bahaq ibn Muzahim daga Abdullahi ɗan Abbas. Bai riski Abdullahi ɗan Abbas ba, shi yasa malamai suke rawaita wannan riwayar, kuma saboda na karanta. Sai yana cewa ummiyai, abinda wanda ake nufi da ummiyai a wannan fasar, a wannan ayar, shine al-jahidu li kutubillahi wa rusulihi, wanda suke musunta abinda Ubangiji ya saukar a cikin littafansa. To wannan sune ummiyai anan. To me ya alakar ummi shi da bai san bai iya karatu bai iya rubutu ba, amma aka kira shi da wanda yake musun yake kafirce ma littafan Ubangiji? Saboda ai idan ya kafirce ma abinda Ubangiji ya saukar, to zai zo da zuciyarsa ne. To duk abinda zaka zo da shi kuma wanda kike kishiyan abinda Ubangiji ya saukar ne, to yana zama jahilci, ya kuma zama san zuciya. Saboda haka wannan zai zama kamar wanda ke aiki da irin wannan abinda yake ba shari'a ce ta Allah Ta'ala ba, zai zama wannan jahilci ne, shi ma kuma ya tantance a kira shi da ummi a nan ta wannan fuska din. Wannan shi ne fasalar da Ibn Abbas ake ruwaitowa ya yi, sai dai da yawa daga cikin malamai sun rawaita wannan fasalar, irin su Imam Tabari da Ibn Kathir yake cewa tunda bai tabbata ba dai a tsaya dai akan fasalar da malamai suka yi akan cewa abinda ake magana shi ne daga cikinsu akwai wanda suke ummiyai ne su ma a cikin Yahudawan, ba sa karatu ba sa rubutu, suna bin kawai abinda shugabanni suke lakana musu ne. Allah Ta'ala yake cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yaghunnun. La ya'lamuna al-kitaba illa amani, wato su ba san komai ba na littafin atawa da aka saukar musu, illa amani, sai dai amani kawai, sai dai burace da suke yi da kuma karerayi. Cewa da aka yi nan la ya'lamuna al-kitaba illa amani, illa amaniya, kaga haka nan kusan duk haka jumhurul qara'a suka karanta, galibin makaranta haka suka karanta da yima wannan yawun shadda. To sai dai akwai wasu daga cikin malamai kamar Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa' al-Madani, shi yana rubutawa illa amaniya, wato ba tare da yima wannan yawun shadda din ba. Al-Hasan al-Basri shi ma kake fasarawa, yake karantawa. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan amani ko amaniya din ko dai zama daga umniya ce ko ne daga umniya, daga umniya ko daga umniya. Wasu suka ce akwai bambanci, in ka ce umniya shine wato tilawa karatu, suka ce umniya kuma shine burace. To wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa haka, sai dai da yawa malamai suna cewa wannan ba wani wannan bambanci ne mai rauni. Umniya da ana cewa umniya kuma ana cewa umniya din, ana cewa umniya da umniya, ana maganar buri kuma ana nufin karatu, duka ana faɗa. Wannan shine Imam al-Akhfash ya faɗa a cikin littafin sa Ma'arij al-Qur'an, yace kamar udhiya ne da udhiya, kamar ughniya ce da ughniya, duk ana faɗa. Saboda haka da amaniya da amaniya duk ma'anar su daya, ta fuskan abin in an ce ana maganar tilawa ce to ma'anar su daya, in kuma an ce ana maganar burace da kokare rai to shi ma dai duk ma'anar su daya. Saboda haka sai dai a je a ga wato yanayin wato lafazi na Qur'ani da kuma siyaki da kuma abin da magabata suka fassara, a ga me abin da Ubangiji ke magana cewa busan a taura ba, sai dai amani fa kawai. To me fasarar amani? Wasu daga cikin malamai suka ce wannan amani, wannan yana magana ba su san komai na a taura ba, sai dai kawai bakin sa haramasa sai ya karanta ba.
suka ce saboda ya wato kwatan kwatan sa yazo irinsa a cewa alqur'ani cewa wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqashban fi umniyatihi cewa wato ba mu aika wani annabi ba ko manzo face idan yayi karatu sai shedan ya ta kokarin jefa wasu wasu wasi a cikin karatun sa umniyatihi yace kaga nan tilawati wasu daga cikin malamai suka ce anan kaga ana maganan illa amaliya musan ko mace da karatu kawai katin babbaku kaman mutum ne bai san maganar qur'ani ba sai dai kawai ba wato karatun qur'ani din wasu daga cikin malamai suka ce wannan umniya din daga wato amani jami'i na umniya ko umniya na burace burace suka ce saboda ubangiji ya ce laysa bi amalikum wala amali ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi wannan shi suka ce kaga bi amalikum burace buracen ku suka ce to wannan shine fasarar anan akwai magana ta uku da malamai wasu daga cikin malamai suka yi suka ce wannan amani wato makalum ne an juya shi ne asalin jumla ita ce almaini almaini kuma shi tana nufin ƙarya wato bu san komai abin da suke karantawa na attaura ba illa amani sai ƙarya da yansu da suke shatowa suka ce wannan daga almaini ne aka juya shi ana cewa wato tamannal amani wato idza ta'alaha wato yana ya kirkiro kirkire idan ya kawo wasu labarai wanda ba shine kadai ya kawo su to duka waɗannan fasarori in dai ba fasaran cewa umniya shi ita tilawa ba malamai duka sun faɗa kuma akwai alaka da juna sai dai wasu daga cikin malamai suna cewa kamar wato Muhammadu Aminu Shafi'i yana cewa shi yana ganin a ce amani daga umniya ce tilawa gaskiya bai daidai da faɗan ummiyi na can da aka faɗa ba an ce ummiyi kuma gashi kuma an ce suna karatu don me za a ce mutum yana karatu kuma a ce mishi ummiyi yana ganin wannan bai daidai ba sannan kuma koda ma wato an ce wato shi umniya din daga tilawa ce to ai dama lafazin tilawa kamar yadda wannan shine fasal da suke sa'i suka yi da su azzajjat to ai dama ita tilawa umniya an kira tilawa da umniya ce saboda wato idan kana cikin karatun in ka tsaya akan wata aya ta rahama to kana burin ubangiji ya baka in kuma ka zo wajen aya ta azaba kuma kana burin ubangiji ya kare ka to kaga yana kuma zuwa ga ita burin kenan saboda haka lafazin umniya din ba za ta zama ta samu shiga sosai ba sai dai fasaran da malamai suka yi wanda wannan shine maganar galibin malamai irin su Abdullahi dan Abbas a riwayar da ake ruwaitowa ta hanyoyi zuwa ga Abdullahi dan Abbas wanda suke karfafan juna daga ciki akwai hanyar Ali bin Abi Talha al-Walidi da kuma hanyar Sa'id bin Jubair da kuma Ikrima daga Abdullahi dan Abbas suna cewa wannan shine ƙarerayi da suke wato shatowa kawai su ce kawai ubangiji ya ce kawai su shiga wuta adadi kawai za su yi ko kuma ubangiji ya ce kasu imani da wani annabi da ya zo wajen Larabawa to kaga wannan ai shashi faɗi suka yi ƙarya suke ma ubangiji amma ji da haka suke faɗa to wannan shi ɗaya daga cikin fasahohin da malamai suka yi kenan wasu daga cikin malamai suka ce nan amani wannan yana magana akan burace-burace da suke ma ubangiji na ƙarerayi da suke cewa su yanzu idan suka shiga wuta wato su za su shiga aljanna ko ba ma bai shiga aljanna sai su kuma sun shiga wuta ma su shiga wuta ne ajalin kwanaki kaɗan kamar yadda suka tada suka faɗa da su Abu al-Aliya da sauran wasu daga cikin malamai kowanne dai aka ɗauka za ka ga ma'anar zai ɗauka don kowanne a cikin ɗabi'a na ahlul kitabi akwai wannan za ka same su suna da ƙarerayi za su suna zuwa suna ƙirƙiro ƙarerayi su ce ubangiji ya ce su faɗa ana samun haka a cikin ahlul kitabi musamman waɗannan yahudawa sannan kuma daga ciki kuma suna ma ubangiji burce-burce na ƙarya su ce ai su ƴan aljanna ne su ko ba su yi aiki ba sun san bayan aljanna ne ko kuma su ce laysa alaina fil ummiyina sabi sun ci dukiyar wani wanda ba su ba to ubangiji ba zai kama sai ya ce dan me kuka ce ba saboda su shafa fura mai ne wannan haka kare dai suke yi to shine anan ubangiji ke cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani daga cikin su akwai ummiyai wanda ba san ba sa karanta at-taura hakikanin karantawa illa kawai su cika da buri da suke yi da kuma kare dai da suke danganta ma ubangiji wa inhum illa yadhunnun ba sa komi sai wato zace shi yasa mu a musulunci mutum baya zama ya ce wato zai tsaya dogara kawai da wasu wato lawaje da wasu malamansa suke faɗa masa Imam Hassan al-Basri a cikin ya zo a riwaya da ake danganta masa wasu suna cewa magana manzo Allah ce amma magana mafi inganci magana Hassan al-Basri ce kamar da muhaddisin suka yi magana yana cewa laysa al-imanu bi tamanni wala bi tahalli walakin al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal imani ba shine mutum yana matama ubangiji buri ba ubangiji zai bani mu yanda rika mu duk wanda ya shiga da rika mu to shikenan dan aljanna ne ko da ba zai shiga wuta to wani wali zai je haka nan ya je dan koni ke karisa cikin aljanna wannan kaga tamanni kake ma ubangiji shafi da kake ma ubangiji da kokarin yi ma ubangiji ƙarya saboda ina kaje ka sani ubangiji ya faɗa wannan magana ba inda kaje ka sani sai wani malamin ka da kace yayi mafarki ko ko kuma shi yaje ya wato ya kyauta ma ubangiji da tu to ba to wannan ko bai isa kuma ka zo kawai ka dinka kai ma ubangiji manganu ka ce kai dan ajan ne saboda kawai wasu tamalliyat ba wannan dabi'a ce da yahudawa duk wanda ka ga yana wannan dabi'ar a gidan musulunci da ya dake dabi'a ce da yahudawa shine imamu rasul ba sai ke cewa lasal imanu bitamanni imani ba shine mutun ya dinga wato wani burace burace ba wala bi ta'alli ko yaje ya sa wasu kaya na malamai yace shi ya zama malami da aka shiga aljanna wannan duk wani ado da muka yi mu cika haba da gemu ko mu dage da wando wannan duk bare zama dalili da mu shiga aljanna ba sai mun yi aiki eh malaki walakin ma wa qara fil qalbi imani shine wanda ya tabbata a cikin zuciya wa saddaqahu al'amal wanda kuma aiki ya gaskata shi wannan duk abinda zaka gani zaka riga gani a yanzu ana kokarin abuwa babu ikhlasi sai dai wato cika baki kokarin cewa mu ne mun fi kowa na ba wato shiryayyu wanda dabi'a ce da yahudawa ko dai mutum ya daga ma'amala da ubangiji ma'amala ta wato burace burace mu insha Allah idan muka mutu za mu shiga aljanna saboda mu wane wane yayi mala daya lamunce mana ko kuma a rika kantaro kare ana ga ma ubangiji shi kuma kamar yadda muka sha faɗa duk yayin duk magana da zaka yi kan ubangiji dole da sai in ka da hujja wannan shine asali duk abin da zaka faɗa inda yana da alaka da ubangiji to dole kana bukatan izini daga wajen ubangiji ubangiji kuma izinin sa a wajen wa ake samu wajen annabawan sa ablahu shuraka shar'u lahu min dini ma lam ya'zan bihi Allah sai an samu izini daga wajen ubangiji ubangiji kuma izinin sa a wajen bakin annabawan sa ake samu ko kuma abin da ya saukar qur'ani ko sunna amma in ba haka ba to duk abin da ka faɗa ka danga ta ma ubangiji to wannan ka ga shashi faɗa kai ƙarya ka masa wala taqulu lima tasifu alsanatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram tafaru ala allahi alkadhib ubangiji ce karku ce kaza na da kyau kaza ba yi da kyau kaza yayi daidai kaza bai daidai ba sai ku dinga kirkira ma Allah ta'ala ƙarya wannan duka wato ba zai zama ya fushe mu ba Allah ta'ala yake cewa wannan burce burce da suke masa wa innahum illa yaqulun ba komai suke ba illa zato ba komai suke yi ma ubangiji ba sai zato wannan kaga yana ƙara tabbatar da aya yana ƙara tabbatar da maganar masu cewa wato nan amaliya ba ana maganar tilawa ba in ana maganar zato kaga ƙarya akai kenan ko kuma an faɗi wasu abin da ba tabbatar ba saboda haka wannan zato suke ma ubangiji shi ne ubangiji anan yake cewa abin da suke masa na zaton nan to ba wai shine ya saukar da aya akan wannan ba Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fa wal ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba da baduwa ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu kuma ya kula sai su ce hada min indillahi wannan ubangiji ne yace a fada muku ku mutane ne yashtaru bihi thamanan qalila saboda sai musanya da abinda suka rubuta din da wata farashi da wani farashi wato dan dankai na duniya za su samu ubangiji yace fa wailahum ma katabat aydihim wa wailahum ma yaksibun lafaz alwail yana kalma ce ta azaba kusan ma rasa da waiha amma dai alwailu ana cewa alwailu galibi akan banuwa da azaba akwai ruwaye da suka bi ta hanyoyi wanda suke wato suna da dan rauni wanda wato a cikin daga cikin salaf suke cewa alwayl din ma ɗaya daga cikin wato rabi ne daga cikin ramuka na wutar jahannama in ya tabbata da kuma wannan wata ma'ana ce ta shari'a da ta kawo mana amma dai lafazin alwayl a larabci yana nufin alhalak wal azab wannan shine abin da ubangiji yake magana Allah ta'ala ne yace fawil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafai da hannunsu nan bi aydihim ibn ashura cikin at-tahrib wa tanwir yake cewa nan an ce bi aidihim saboda a tabbatar maka da cewa suna rubutawa da hannunsu da kansu saboda kai ka da malamin wai majazi ne a'a da su da kansu suke zuwa suke kirkiro wannan maganganu din da hannu suke rubutawa wannan shine yake ta haqiqa wannan wa raf'a li tawahum al majaz in ji haka shi ya faɗa yake cewa abinda aka isa aka faɗi cewa bi aidihim saboda karfa ma kun kazance a nan ka gane cewa da gaskiya haka suke su suke rubutawa sai Allah ne ya gaya musu alhali ba Allah ta'ala ne ya gaya musu ba wannan yana ƙara tabbatar maka yanda wato waɗannan ahli kitabu suka kai kololuwa wajen yanda suke musanta wato sifofin manzon Allah a wajensu har ta kai ta kawo suna iya rubuta wasu daga cikin sifofi wanda ba haka ne ya zo ba a cikin sifofin annabi da ya zo na ƙarshen zamani sai wannan shine annabin ƙarshen zamani da zai zo amma ba wanda ba irin sifofin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama har ta kai ta kawo suna iya da wasu ruwayoyi na ƙarya su ce wannan shine abin da a cikin tauransu ya zo cewa su annabin su da aka ce zai zo ƙarshen zamani dogo ne baki ne kuma ma shi ba shi da ido ko kaza ire-iren wannan ruwayoyi duk an samu sun faɗi haka Muhammad ibn Abi Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi ya rawaita da isnadin sa yake cewa hadathana Ahmad ibn Umar ibn Abi Asim an-Nadid قال حدثني أبي عمرو ابن الضحاك قال حدثني أبو الضحاك ابن مخلد قال حدثني أبو الضحاك ابن مخلد قال أنبأنا شديد ابن بشر عن إكرمة عن ابن عباس ولا رواية تيد عكي رواية وادق الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل إلى رواية وادق شديد ابن بشر دق إكرمة مولى ابن عباس أبلاء ابن عباس إكتي وأحبار يقول وجدوا صفة النبي مكتوبة في التوراة wato manyan malaman Yahudawa sun samu sunan manzon Allah an rubuta kuru-kuru a cikin littafin sunan at-Tawrat aka ce manzon Allah akhal mutum ne mai ido mutum afwal akhal mutum ne wanda yake kamar mai kwallin ido idan sa wato ko mai sa kwalli ba zaka gani yayi baki shine akhal ayan kuma mutum ne mai ido rabatan kuma mutum ne wanda yake wato mu'tadil qama shi tsakakiya ne wajen tsawon sa shi ba tsawo can ba sannan kuma shi ba gadire ba amma dai yafi kusa kace masa dubu wannan shine wato rab'atun min ar-rijal ja'du sha'ra anan haka riwaya Abdullahi ibn Abbas din tace na fi tsammanin ko wannan riwayar ko dai munkara ce wata kila an samu kuskure saboda shi wannan Shabi ibn Bishr ko kuma ja'du sha'ra shine wanda yake wato kansa akwai guntsi wannan abin da ya tabbata matsala kansa ba guntsi ne ba sai dai abinda malamai suke fada kamar inda riwaya ta zo a cikin as-sahih riwayar Anas bin Malik da wani sa shine manzo Allah rajulu sha'ri wato gashin sa gashi ne wanda ya sauka amma ba sauka wanda yake yayi laushin da wato duk abin da ya hauka ma sai ya fadi ba kamar irin gashin Annabi Isa haka yake shi manzo Annabi Isa shi sanu sha'ri ne kuma amma bai kai gazar irin gashin kuma Annabi Musa ba Annabi Musa shi ja'du sha'ri yana da ju'uda a gashin sa amma shi ma gashin sa kuma kamar yadda muka faɗa wancan shekarar gashin sa gashi ne wanda yake ya sauka shi ma na Annabi Musa amma kuma yana da kauriya da gazar kusan mutanen in ban mata ba kamar ana faɗa mutanen India su ma da wasu daga cikin Larabawa ai duk irin gashin su kenan gashin su ba wai gashi ne irin wanda yake zaka same shi yayi layalan da in ka sa wani abu to santsin sa zai faɗi ba to shi gashin manzo Allah kuma shi ya zama tsakakiya ne shi bai zama yayin ta tafa din nan yanda in ma kana ana kido zai ba mu kido wahala ba ba kuma irin gashi mai cuku-cuku din nan ba irin shi ba sannan kuma bai zama kuma yayi wato yayi laushi yayi wato santsi irin na Annabi Isa ba to amma kuma jidaka gashi sai yana sauka to wannan shine asalin gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ana magana ja'du sha'ra ana magana bainal ju'urati wal wasbuba to in haka ne to wannan sai zai zama za a iya karba amma in ba haka ba to wannan lafazin gaskiya lafzatun ne munkara saboda ba shi ne ya tabbata a sauran littafai na inkatatu ba hasan al-wajhi a cikin littafin nasu kuma ya tabbata cewa manzo Allah za a gashi kuma mutum ne mai kyawun fuska falamma wajaduhu amma yanda suka samu wannan sifa din manzo Allah lokacin yayi hijira suka ga wannan sifan ya dace da manzo Allah mahawu sai suka share wannan hasadan wa baghyan saboda tsabar hasada da kuma wato cikin manzon Allah din saboda ya kuma ba cikin kabilansa ba to wannan shine abin da Allah ta'ala ne yake fadan cewa suna rubuta littafi da hannunsu kuma su ce wannan daga wajen ubangiji ne kaga da gangan sun share da suka share kuma yahuda suka ba musu fa atahum nafarun min quraish sai wasu gungu daga cikin quraish suka ba musu min ahli makka daga mutanen makka fa qalu suka ce atajhaduna fi tawrati nabiyyan ummiyan shin a cikin littafin ku na taura a cikin sifan wannan annabi din da yazo wanda yake ba uwa nan annabi ne yana kan dabi'a sana wato ummiyai kun ga wani wata sifa wanda take ta saba da sifan da shi yake da ita yanzu ka ce na'am eh tabbas mu annabin da aka ce ne zo na jiri hutsan wilan shi dogo ne azraq mai dan duhu sanda shari kuma gashin sa ya da santsin gaske to kaga wannan ai kan sun ce da sheda wannan waya ga ya musu asusun kuma da hannunsu sun ce da sheda kuma sai ce fa an karaka quraish sai quraish daga nan suka ce to gaskiya mu ba wannan shine ba to gaskiya muhammadu ba gaskiya yake yi ba kaga suna daga cikin wanda suka ce maka quraish suka imani da manzo Allah da wuri kenan sai suka ce laysa hadha minan to wannan baya cikin mu shin sifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rinka rubutawa suna canzawa wannan a cikin at-taura kobo da kobo nassi ne a cikin at-taura koko yana daga cikin abinda malaman su annabawa suka rika fara sifan manzon Allah har suka dinga gaya malaman su ma malaman suka dinga gaya daliban su haka har yabo lokacin su wanda duka akwai wasu daga cikin sifofin manzon Allah wanda kai tsaye a cikin at-taura yake wannan a cikin at-taura ne zaka je ka same shi wanda suka share kuma wanda kuma galibi a yanzu zaka samu wannan daga ciki kuma akwai wanda kuma waɗannan annabawan ne suke gaya musu cewa daga cikin sifofin akwai kaza wanda wannan ta irin wannan ne Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ya ji, kuma Salman al-Farisi a riwayar musuluntarsa da Abdullahi dan Abbas ya rawaito daga wajensa, kamar da yake cin musannin Imam Muhammad da isnadi Hassan, ya yi ta yawo ne. Asalin yana garinsu shi wato Farisi ne, yana garinsu ne, sai ya ga wasu suna da ilimin littafi, ya fahimci cewa wannan sun fi zama a kan shiriya, a kan su abinda suke na bautan wuta. Sau da haka sai ya guje ma babansa, bayan an kulle shi sai ya gudu. To sai ya riƙa yawo, duk idan ya sai ya samu wannan ahli kitabin, su ɗin ba suna yin abin da asali yake na koyarwarsu ba ne, amma kuma sai ya sa ya samu ɗaya biyu haka wanda suke malamansu suna kan wato wannan shiriya ɗin. To sai ya riƙa yawo idan ƙarƙashin wani mai tarbiya wajensa. Idan yaro zai yarda sai ce ta wurin wa kake son inje, sai ce ka je wurin wani. Ai ita yawo haka, ai je wajen malaminsa na ƙarshe. To wannan malaminsa na ƙarshe shi ne a yanzu da yanzu zai mutu, sai ke cewa to wajen wa kake son yanzu in tafi. Sai ce wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alayhi ahadun minan nasi. Yace ni yanzu ban san wani mutumi wanda yake kan abinda muke kai na haƙiƙanin koyarwar Annabi Musa ba. Amurka an ta'tiyahu, wanda zan umarce ka je wajensa a yanzu. Walakinahu, sai dai a yanzu dai, qad adallaka zamanu nabiyyin, akwai wani zamanin wani annabi da zai zo, wa huwa mab'uthun bi dini Ibrahim, za a aiko shi, Allah ta'ala zai tayar da shi da addinin Annabi Ibrahim. Yakhruju bi ardil arab, zai taso ne a gari, wato a ƙasar Larabawa. A ƙasar Larabawa za a same shi. Muhajiran ila ardin baina harratayn, zai yi hijira ne tsakanin wasu ruwan watsu wanda suke tsakanin wasu, wato zai yi hijira ne zuwa ga wani gari wanda ke tsakanin wasu ruwan watsu guda biyu. Wannan harataini ana magana akan wato dutsen guda biyu da ke Madina. Akwai wani dutse can gabas, can wato yamman Madina, ana kiran shi haratu waqi, banda shi kuma akwai kuma wato wanda yake kuma bangaren kuma gabas, ana kiran shi haratu wabra, wanda anan ne yake da masallaci na al-Qiblatayn da ake faɗa. To wannan waɗannan yace ya gaya ma wato Salman al-Farisi cewa wannan annabin da za a aiko, to inda zai hijira a Madinan nan ce da take tsakanin waɗannan wato duwar tsuhu da biyu. Sai yake cewa daga cikin alamar da za ka gane cewa shi ne bainahuma nakhlun, kuma tsakanin wannan duwar tsuhu akwai wato gonaki na dabinai. Daga cikin alamunsa shi ne ya kullu hadiya, yana cin kyauta amma ba yakin sadaka. Wala ya kullu sadaka, amma ba yakin sadaka. Baina katifaihi khatamun nubuwa, tsakanin wato hannunsa musamman dai na hagu, wannan shi ne abin da ya tabbata akwai wani alaman annatakansa. Wani waje ne ya ɗan tashi, inda malamai ke faɗa wata tsoka ce haka ta ɗan fito a ɓangaren hammatan manzon Allah na hagu. Sai wannan kuma yake zama kuma wato alama ce ta gaskiyar annabtakansa. Salman al-Farisi da ya ji wannan, kaga abin da sana kawo wannan, wajen ku fahimci cewa siffar manzo Allah da Allah ta'ala yake cewa sun san shi game da suka san ƴaƴansu. Ba wai ba ungurumin Ubangiji ya kawai wadatu da abin da ya faɗa musu a taura ne ba, ana samun ma har abin da su suke laƙana ma kansu. Al'amhar Ubangiji bai faɗa musu a cikin taura cewa balarabe ba ne, shi yasa ai da suka zo bai zama balarabe ba suka mishi hasada. Amma wasu daga cikin sun sani, dan gashi Salman al-Farisi me ya sanya Salman al-Farisi haka yayi ta yawo har ma daga baya da ya zo wato yace wasu su zo su kawo shi kasan Larabawan, sai suka sai da shi bai sani ba. Shi ya zo tsince kashi a bauta a Madina, sai da manzon Allah shekara 13 a Makka yana jira manzon Allah, shi shekara 13 yana jira manzon Allah. Manzon Allah yayi hijira, da yayi hijira ne don kunya wato ya zo ya ci da manzon Allah lokacin da ya je wajensa din da wuri, sai da shekara 2 a cikin bauta tukuna. Sai da aka faru gani wasu namu zanda ya bada umarni a ce aje a sayin za a fanso shi. Yana zuwa kuma sai da ya jarraba mazana da duk abin da aka faɗa. Na farko dai ya jarraba shi da kyauta da sadaka da ansaba, ya ba shi kyauta ya karɓa, ya jarraba shi da shaidar da aka faɗa. Bayan kuma dama can kuma gashi ya yi daidai da inda ya hijira ɗin, kamar yadda shi wannan malami na Yahuda ya gaya masa. To amma me yasa Yahudawa suka ci gaba da share waɗannan abubuwa? Saboda abin da suke na hasada da kuma wato cin Allah ta'ala. Allah ta'ala yake cewa fa wal ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim, azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu. Thumma yaquluna hadha min indillah, sai su ce wannan abin da muka rubuta daga wajen Ubangiji ne. Liyashtaru bihi thamanan qalila, saboda su je su musanya abin da suka canza din da wani farashi na duniya dan kankani. A nan ubangiji yana ƙara tabbatar mana mu ne cewa daga cikin ɗabi'a na waɗannan Yahudawa suna wato rubuta wani abu da hannunsu ba ubangiji ya gaya musu ba amma abinda ubangiji ya gaya musu su shaɗe shi abinda ba shi ya gaya musu ba sai su ce wannan shine abinda ubangiji ya gaya musu saboda me saboda su samu wata farashi na duniya dan kankani farashi a duniya a nan malami suka ce ko dai suna neman wato hasara da suke yi saboda su zama su ne kullum ake tambayar su ko kuma tsabajin hasada ko kuma wato shugabanci afwan da kuma dukiya saboda daga cikin abin da suka saba lokacin zuwa manzon Allah shine ai wato sun raba mu mutane dukiyoyi na riba to la budda kuma idan annaban musulunci ya zo kaga ba zai yadda da wannan abubuwan ba zai ce su daina to idan suka daina kuma kaman wata tal arziki kasan su ne wato ya zama ya kare su kuma ba su yadda da wannan ba wannan ar-ri'asa da kuma wato al-mal wannan ya daga cikin kashin bayan dalilin da yasa su waɗannan Yahudawa suka ki yadda da abinda wato wato mazala ya zo musu da shi na gaskiya Allah ta'ala ya ce wa wailahu mimma yaksubun wa wailahu mimma kasabat aydihim yace sun bani azaba ya tabbata gare su akan abinda wato katabat aydihim hannun su ya tsuruta sun je suka yi rubuta da hannun su to abinda sun je sun jawo kansu ne azaba wa wailahu mimma yaksubun kuma abinda suke samu na ladadaki sakamakon abinda suke rubuta wannan to tur da abinda suka samu kuma azaba shi zai zama wato sakamakon wannan abinda suka samu wannan fadin Allah ta'ala wa wailahu mimma yaksubun azaba tabbata gare su akan abin da suke samu malamai sun mishi fasara guda biyu fasaran farko shine wato azaba ya tabbata wato zulubin abin da suka rubuta wanda ba ubangiji ce su rubuta ba to wannan zulubin zai fada musu wannan shine fasaran farko da malamai suka yi kuma galibin malamai sun furin jaji wannan fasara wannan ana magana wa wailahu mimma yaksubun amin ma yaksubuna min al-khati'ati wal ithm wannan shine abin da wato Allah ta'ala yake magana anan sai dai akwai magana wasu daga cikin malamai irin su Ibrahim an-Naka'i suke cewa anan wa wailahu mimma yaksubun abinda ake magana wato tirda abinda suka samu na dukiya sakamakon abinda wato suka je suka rubuta suka ce daga wajen ubangiji ne wannan shine abinda suka yi magana har ma suka bai fitar da wasu wani hukunci sabon hukunci wanda ba zan ce sabo ba amma dai hukunci ne wanda akwai sabani tsakanin malamai akan cewa waɗannan Yahudawa abinda ubangiji ke cewa zai musu azaba shine rubutun nan da suka yi suka bayar suka ce wannan attaura ce gashi ku je alhali sai ba taura bace ubangiji ke cewa zai musu azaba akan kuɗin da suka ansa to yanzu ya halatta kai ma yanzu ka je ka rubuta Qur'ani ka ce kai yanzu kana sayar da Qur'ani ne nace sayarwa kusan magana cewa fansar da Qur'ani wannan duk magana ce ta jama'a ba inda aka ce ka ce ko ba a cewa fansa da ake magana wasu malamai masu dubawa sun ce ma ba ai ba mun muni in ka ce ka je ka fanso shi wato kamar yalwa bawa kenan Qur'ani bawa ne balle ka ce a she saboda ka sayarwa in ka ce sayarwa ba kana maganan wai ka sai da wato maganar ubangiji ba kana maganan abinda aka rubuta waɗannan fallayen rubutu da aka yi da wato walhal da aka yi shi kake magana saboda ka nan malamai suke tattauna akan cewa shin ya halatta mutum ya je ya rubuta Qur'ani sai je ya sayar a bashi ladan sayarwa anya wato fadan Allah ta'ala wa wailahu mimma yaksubun ba zai kama shi ba kamar yadda ubangiji ya narfa azaba ga waɗannan wato Yahudawa wannan shine abin da ra'ayin wasu daga cikin malamai irin su Muhammad ibn Sirin irin su Ibrahim ibn Zaid an-Naka'i wannan shine ra'ayinsa wannan shine kuma ra'ayin Imam Shafi'i a cikin wasu daga cikin malamai Ibn Abi Hatim ar-Razi ya fitar ta hanyar Waqi' ibn Jarrah ar-Ra'asi daga Sufyan ath-Thawri daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Ibrahim an-Naka'i kan cewa shi yana baya son mutum ya je ya rubuta Qur'ani kuma ya ce zai sayar da shi wato wannan shi sai ya saka fahimci cewa wato su ma masu arkurke wurin bugan ba faɗi wannan maganar saboda wasu abin sa na kawo dangan na kawo saboda wani lokaci za ka ga yanzu arabomi sun riga sun fiƙe su suna ganin kawai saboda sun haɗa Qur'ani kawai wannan ya ba su wani legitimacy wani shari'a kawai za su dinga zuwa da duk su kirkiro duk wasu abubuwa su haɗa da Qur'ani kuma su ce wani abin dole su ne masu kanta Qur'ani dole haƙura ƙyale su ba za a fita haƙura ya ƙyale ku a shari'a ake anan shari'a ake yi abubuwa da yawa sun kirkiro sun mai da Qur'ani ya zama wani fati sun mai da shi ya zama abubuwa da yawa shi kake musaffa an kaje kare wannan zama malamai su tattauna ma musaffa ya halatta ayi ko bai halatta ayi ba a ce a duba a gani akwai maganar malamai kan ya halatta ayi ko bai halatta ayi ba a sahiya ta ya halatta ayi to amma kar ku zama aikin ku kenan kirkiro abubuwa kuna hada shi da Qur'ani in duk abin da kake naka ashe Qur'ani to sai kaje ka gani ya fada cikin nususu wanda inda yace ya halatta ayi bari mu gama faɗan abin da su malamai suka faɗa kan wato mutum ya rubuta Qur'ani rubuta Qur'ani da an san akwai amfaninsa amma duk da haka akwai daga cikin malamai da suka hana Ibrahim an-Nakhai ya hana wannan, Imam Shafi'i ya hana. Daga cikin malamai da suka halatta akwai al-ahna, sai Abu Hanifa su suka halatta suke a iya rubutawa kuma a sayar. Imam Malik shi da wasu daga cikin malamai su tafsiri suka yi, suka ce a'a, nan a tsaya a gani, idan shi ga ita gayar, ita asalin qurbat ne, halaccin wato shi asalin ita, shi asalin wato asalin ibada, sai ce wannan bai halatta ba. Asalin rubutun Qur'ani karka ce a biya ka asalin rubutun Qur'ani ka, yanzu a kawo ka maganar Ubangiji ne yanzu kake cewa a ba a biya ka, in kana kiran sallah asalin kiran sallah din karka ce za a biya ka ladan kiran sallan ka. Kun fahimci maganar Imam Malik? Asalin wato koyar da yara karatun Alqur'ani to karka ce wanda za a baka wannan, amma idan akwai wata wasila alwasail ghayat, wani abin da za a baka saboda shi zai sa ka ci gaba da wancan din, to a baka saboda shi. Misali a baka saboda guminka, ya ka sha wahala ka raba dare, to yanzu ai ka bata lokaci ko, to sai a baka kan lokacin. Wannan shine abin da shi Imam Malik tafsiri, kuma tafsirin da yayi wannan shine tafsirin da yawa daga cikin malamai suka fi karba, suka ce a'a, a tsaya a duba a gani rubutun Qur'ani. Idan ka ce ba za a rufe Qur'anin ba, to yanzu kana son ka ce kowa sai yaje ya koyi karatun Qur'ani kenan, da kuma wannan ka ja mutane masifa, kowa zai iya rubuta Qur'ani, ya rubuta ba kasa ba, kowa zai iya yi ba, an ma nima samun kurakurai kenan, amma a samu wanda ya iya, wanda suka iya din ya zauna ya rika rubuta wa mutane suna biyan shi, to wannan shikenan, wannan yayi daidai. Ibn Abi Daud dan gidan wato Imam Abu Daud yana da littafi na Kitabul Musahif, dukkan wannan kan musahifi ne, duk wani mahadisin Qur'ani sai ka je ka karanta. Wannan haka ake yi, akwai akhlaq muhabbatul Qur'an na wato Imam Nawawi, akwai akhlaq muhabbatul Qur'an na Imam Al-Ajurri, wannan dukkan an yi rubuta ne littafai ne su kutum akan hukunce-hukunce na wahdatul Qur'ani. Amma duk mahadisin Qur'ani nan da yawan su a cikin kashi goma, wallahi kashi tara cikin goma ba su karanta ba. Amma kuma in aka tashi ana gaya musu cewa kaza da kuke malal bane, za su zo za su fara kwanan umuni, su ai bai hada ce ba da shi, to bai hada ce ba sai ne ana gaya maka shari'a, ba shari'a aka gaya maka ba, a shari'a ake gaya maka. Ibn Abi Daud a cikin Kitabul Masahib ya ruwaito da isnadodin sa tabbatattu zuwa ga malamai irin su Jabir ibn Zaid Abu Sha'fa al-Basri, ya zo ya sani Malik ibn Dinar al-Basri shi ma yana rubuta Qur'ani, sai yake ce masa malaka sana'atin illa an tankula kitaballahi min waraqatin ila waraqa, baka da wata sana'a da kake yi ne sai dai ka dinga kofe Qur'ani daga littafi daga takarda zuwa takarda, hada wallahi kasabul halal, yace wallahi wannan wato sana'a ce min ta halal a wajena, hada wallahi kasabul halal, wannan sana'a ce ta halal. To kaga Abu Sha'fa ya halatta, Malik ibn Dinar shi ma ya halatta, daga shi ma yana yi. Al-Hasan al-Basri wato aboki na Muhammad ibn Sirin ya saba ma wato abokin sa shi ma yana halattawa, sai dai Muhammad ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib shi ma ya halatta, sai dai Hasan al-Basri yana cewa amma shi yana jin cewa bai kamata wato ya sharadi ba, kada ya sharadi, kada ya ce misali yanzu zan rubuta Qur'anin to yanzu nawa za mu yi tsada, sai dai kawai haka ne ya je ya duba ya gani nauyin wato abin da zai kashe na tawada sa da waye, sai kuma ya duba lokacin da zai kashe shi kenan, to kaga yanzu wannan ya ishe shi, amma kai zai ce wai ba za a yi tsada, yace yanzu zan rubuta maka wannan, kai fa zan rubuta maka na musamman ne, asali dai 10,000 ne, amma kai in ba ka bayar 100,000 ba zan rubuta maka ba, wato kaga an yi tsada ya sharadi kenan. Hasan basai kace kare wannan duk da wannan wasu daga cikin malamai suna cewa wannan karaha ce ta zihiya, amma idan ma yayin to za a ce masa danne ba, to amma dai da yawa daga cikin malamai har Malik ibn Dinar shi ma yana cewa kakka ya sharadi yayin da zaka ce zaka rubuta zaka rubuta alqur'ani zaka rubuta ba wani, ka dai calculating nauyin wato wahalhalinka, ga calculating wahalhalinka sai kai kuma wato kaga nawa ka kashe shikenan, sai ka tsama abin da yake shine riban ka, ragowa kuma ka ce to wannan kuma iya ragowa kuma ba za ka biya da abin da na rubuta ba. Wato wannan na kawo wannan saboda wato mu fahimci lamarin Qur'ani ba wasa ne ba, shi lamarin Qur'ani ko ka haddace to sai kana bukatan ka je ka san wato provision taraji da Ubangiji yayi akan shi wannan Alqur'ani, tun daga kan yanda ake karanta shi, akwai da yawa yanda ake karanta Alqur'ani, wani lokaci mazala an ce yana karanta Qur'ani ala ru'usil ayi, akan yana tsayawa ne akan aya ayatin, amma da yawa daga cikin makaranta kawai babu ruwansu kawai sai su kawai za su dauki aya kawai su tafi abin su, dan ka wuce wannan zunubi ne kai tsaye bai zama zunubi ba, to amma wato kai karanta yanda aka wanda aka saukar masa ga yanda ke kantawa ce wanda irin tasa haka zalika wajen lokacin da suke sallar tarawih sai kaga kawai wato suna yi wasu abubuwa wanda ke kamar da sokana kawai aka zo kawai sai kaga shi mutum kawai iya karatun ya je karanta ga littafai da malamai ko da littafi na Imam al-Marwazi da yayi akan qiyam ramadan yanda ake yi yaje ya duba garwayoyi ya gani ba zai gani ba kawai sai ka gani kawai in ya gada ba wal asr wai a wannan hutarin da ake guda uku kawai in ya kanta wal asr raka daya shikenan ya kara kawo inda al-isal yake kusa raka biyu ina ga suna haka ina ku samu shi ne laifi da karanta ba laifi bane amma wannan kadimance shi aka kare zaman bid'a kuma ina ka samu shi da kai magana ko kawo wadannan sai magana shi kuna wani umumi wai shi wai yanzu tunda yanzu ya riga ya kanta qur'ani ya haddace ya hadace ko kuma ne mun bai zai ya ce baka shi ma arama ne mun ba bai zama arama ba zaka ce ba za a ga baka ba ko kuma da kawo shi baka ce kaina wani umumi to banda shi akwai abubuwa da yawa kawai yanzu sun irin mutane duk yayin da aka zo aka zauna za aka yi biki to za a zo a zauna kawai za a duka a ga duk mutum duk girman sa kawai in ma ya wani kandiri ne wani meye wani nadi yayi kawai ya cire a lokacin bayan an ga wacin abinci an zo wani da'ira ana wani kanta qur'ani wa yace ai wannan qur'ani ake magana ba fa san zuciyar ka ba in muzakara za ka yi muzakara in musafa za ka yi musafa wani ya karanta wani ya saurara amma ba ko zaka ce wani wani ayyan qur'ani da ne ba za a tsaya a wasu yan fati fati kuke kawai ku ga wani gaskiya fati kuke yi wannan shine gaskiya al'amari haka abinda za ka ga wasu da yawa ƴan uwanmu suna yi wanda da yawa na tace musu je ku je ku ƙara buɗe abubuwan da ku gani shi qur'ani wato malamai yanda suke wasa suke tsukewa kan hukuncin sa ba sa mu hadisi haka ko sauran karantar da ilimin addini suna kai wani lokaci ba daidai ne ba ko da naku musaffan musaffa kuna yi saboda ku ku rike karatun to kani akan kuma wannan musaffan da za ga an zo ana an kura bola kuma ana damun mutane kuma da speaker wani ma wanda yake gemanku shi ba so yake ba ai na ku samu shi idan wasu mun yi magana da su akan wannan suna cewa ai to ai bai da bambanci da kuma wa'azi da kuke yi yanzu gashi ai wani na ji wani na kaza wani na kaza da bambanci wannan in lokaci ya kama ta ira zamu tattauna kan wannan masalan amma daga cikin yan uwa akwai da suka kakakkiya muka fara tattauna da su sai da mu karasa ba sai dai abin da nake faɗa shine duk abin da zaku yi kan alqur'ani kan hadisi ma su kasu akwai malamai sun tattauna amma kan alqur'ani ina aka samu wasu abubuwa da yawa da ake yi a tsaya a duba ni ba cewa ne wajen abu da aka zo da shi haramun ne ba to amma da yawa din kan jahilci ake yi shi ko kan lamarin qur'ani kaka zo da abu da ra'ayinka kawai radin kanka in ba ka me bambancin ka da kuma sauran masu yin bid'a su wai ba harka ce ta kawai su kawo abubuwa na morewa ba ai morewa ce amma da abubuwan da ba su qur'ani yanzu suke kawowa to a dai bar shi dai Allah ta'ala ya kyauta waɗannan abubuwan in mun da saba ta zo ayi hakuri dole sai mun gaggaye waɗannan abubuwa kwarai da gaske shi kanshi wato wajen katin da suke yi na tajwidin da sauransu akwai wasu abubuwa da kuka kun san malamai sun dace jami'a shi layi shi kansa wannan an faɗa wani sai zo ce to shikenan za a zo ana cin abinci to dama kai kamar da qur'anin sa da ai abubuwa ce in kowa ai qur'ani na kowa ne kowa ma kan da qur'ani yake yi saboda kan mu abinda muke magana shi ne ta shi karatu kar ka zauna kawai haka da kai sai wasu ƴan takaddu haka ƴan karin da kaje karanta kuma ka zo ana magana kana da mutane jahilci galibi abin da ke wato yake hada mu rigima kenan da su aramomin nan ka kai abin magana cewa ga abin da kaje ka karanta sai kuma yana kai maka wasu maganganu wanda ba haka ba kawai haka wasu malaman sa shi daya malaman da masa dan garin su ba dan malaman ka dan garin hujja ne dan garin ka hujja ne kaje ka karanta ba kuma ana karanta littafi na Imam Shatibi ka karanta wani shi din ka gani wasu abubuwan ba ka ganin zaka yi to shi wani Shatibiyya nan asalin sa ma ai wato iktisayi ne aka yi ma asalin littafin je ka ta asalin tabin gani to dan buɗa ka gani ka je ka tafi abubuwan da malamai ke faɗa sai Imam Ahmad bin Hanbal makaranta ne maka kuɗa malamai jahilai ne din Imam Malik malamin sa Nafi Yazid ibn al-Qaqa shi ma da cikin malaman sa ka da cikin malaman sa Imam al-A'mash da ya fi shahara a hadisi amma ba kasa yake da asim ba ba kasa yake da asim ba a karatu shi dai kawai ya karkata ma hadisi ne Abu Bakr ibn Ayyash ya da abiya da hadisi shi ma hadisi Asim shi ma da hadisi saboda haka wadannan abubuwan ba magana ce dai wai ayan muku wai Qur'ani muku iya wanda zamu tsaya nan kada ka kawai karama jahili kawai kai ma amani kake yi kawai la ya lamun kitaba illa amani wa ihum illa yabun kai ma yanzu wannan aya iyanka kenan abinda ka tsaya kenan ko ka je ka karanta addini ko kuma azwala magana addini to ka tsaya kan karatu kawai ka tsaya kan in an zo za a yi limanci kace shiga to shiga kamar limanci in ta rikice kuma wato ba'diya da qabliya shikenan kaga kuma sai ka sallama shikenan ko imamin sallarsa abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka sallata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh